bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna hudu ga watan Ramadan muna kuma biyar ga watan hudu shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake Bariki GRA a garin Gumel dan fara karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma da kuma fassara ma'anonin shi gurgurdan yadda Allah ya hore tare da su ƴan uwa mata din. Wannan shine karin farko da zamu fara irin wannan karatu ga su ƴan uwa matan, kuma bisa tsarin da muka yi ba kamar tafsiri bane na maza da zamu dauka tun daga farkon suratul Fatiha har mudire zuwa suratul Nas. Bisa tattaunawa da muka yi da ƴan uwa, mun zabi cewa mu rika zaben surori waɗanda suke da maganganu akan mata ko hukunce-hukunce da suka shafi mata, ko kuma surorin da yake sababin saukarsu wani abu ne da ya shafi matsalolin mata, ko mata ne suka ba da gudunmawa wajen saukar wannan sura. Irin waɗannan surorin za mu riƙa bi muna zaɓa muna kuma tattaunawa a kansu. Inda wani lokacin in aka ce Qur'ani za mu ɗauka, to sai mu daɗe muna tattaunawa, idan ba hukunce-hukunce na fiqhu ba sai ka tadda kusan matsala ce da ta shafi maza, kuma tattare ilimin a cikin kwakwalensu tare da ayyuka da suke da akwai da shugulgula da ayyukan cikin gidaje, sai ga rike shi kamar yana da wahala. Amma dai muka zaɓi cewa mu rika ɗaukan surorin da suke da alaƙa da su mata ɗin, sai ya zamanto muna tattauna su. A yau a rana ta farko, bisa kuma ittifaki da muka yi, shine za mu fara tafsirin ne da suratul Mujadila, ko suratul Mujadala bisa sunaye biyu da ake yi mata, ko Mujadila ko Mujadala. A kanta za mu tattauna shaƙari na farko na ayar, ayoyin da suke gaba-gaba farko a cikin ayar, dalilin wata baiwar Allah da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa matsala da ta afka mata kuma take ganin ba ta da waraka sai a hannun mai shari'a, ko dai Allah ya sauko da hukunci daga sama, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samar mata da mafita. Daidai lokacin ba mafitar a cikin addini, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba ta hakuri, ita kuma tana jajircewa akan cewa lalle tana da batu a saurari batunta, har Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura din, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Wannan aya ko wannan sura da ita zamu fara, kuma bisa al'adar mu duk lokacin da zamu bude wani majalisi wanda shine irin shi na farko, to mukan wa junan mu wa'azi da tunatarwa da kasancewa masu ikhlasi da yin ayyuka domin neman yardar Allah madaukakin sarki shi kadai. Da zaman to kawai niyyar mu ta zuwa wannan karatun, niyyar mu ta sauraron karatun, mun yi ta ne ka cokam dan neman yardar Allah da amincewar shi, kuma muna yi ne dan Allah ya duba zuciyarmu ya sa mu cikin masu neman ilimi domin neman yardar shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya bi wani gwadabe ko hanya yana neman ilimi a wannan hanyar, da wannan tafiyar Allah zai hore masa hanyar shiga gidan aljanna. So wanda suka kyautata niyya, suka fito don neman yardar Allah, suka fito don neman ilimi, waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai haskaka zukatansu ya sa su a sahun masu neman ilimi, kuma ya sa su a cikin wanda za su ya zamu yardar Allah maɗaukakin sarki. Baya ga wannan, dalilin da ya sa aka ce a sa tafsiri na mata kaɗai bai wuce kamar abubuwa guda biyu ba ko guda uku. Abu na farko, galibi duk karatun tafsirai da ake yi musamman a wannan gari namu mai albarka galibi ana yin shi ne ga ƴan uwa maza. Wasu suna da damar da za su je tafsiri da yamma su sake komawa da daddare. Ƴan uwa mata kuma kusan sai abin da suka saurara a radio ko a wayoyinsu. Wani lokacin kuma za ka ga natsuwar da ake samu wajen ɗaukan karatu, ga ka kana kallon malami yana da bambanci da karatun da mutum ke saurara a cikin wayoyin shi ko abin da yake saurara a cikin akwatunan radio. Wannan shi kamar zama ne a gaban malami da ɗaukan karatu lokacin da muka taho masallaci muka zauna. Wannan dalili na farko kenan, ya zamanto su ma an samar musu wani kaso na neman ilimi da neman karatu a cikin wannan wata mai albarka. Kuma babu abin da yake da albarka a cikin wannan watan irin Alƙur'ani da darussan abin da ke cikin Alƙur'ani din. Dalili na biyu, ɗaya ko wasu daga cikin matan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai korafi, maza sun kwashe lokutanka, su suke tare da kai a ko'ina, a filin yaƙi, a kasuwanni, a masallaci, a majalisa, dukkanin ilimin muka su suke ɗauka, mu mata an bar mu daban. Don haka ya Rasulullahi, mu a matsayinmu na mata a ware mana wani lokaci da za mu riƙa keɓewa daga mu sai kai, ka ba mu karatu ba tare da sai ya bi ta hannun maza ba sannan ya biyo hannunmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware musu rana, ya ware musu lokaci, aka yi karatu da ya shafi mata su a karan kansu. Wannan daga cikin dalilin da ya sa muka ga cewa to su ma mata mu ware musu wani lokaci, ko da bai kai adadin lokutan da mata suke da akwai ba mu riƙa yin karatu a cikin shi. Muka sanya wannan rana irin ta yau Talata da kuma rana irin ta gobe Laraba su ne ranakun da za mu riƙa yin karatu a cikin su zuwaci, ranar Talata da kuma ranar Laraba. Dalilin da ya sa muka ɗauki Talata da Laraba har wa yau, galibi a ranakun Asabar da Ladi a kusan dukkanin masallatanmu akan yi wa mata wa'azuzzuka da karatuttuka wanda yake akwai albarka da fa'idoji a cikinsu. Sai muka sake ba da ƙofa su amfano da fa'idar da ake samu a karatun Asabar da karatun Lahadi. In ya so kuma Talata har yau mu sake aikatar da kanmu a wajen sauraron karatun Alƙur'ani, Laraba ba mu sake aikatar da kanmu wajen sauraron Alƙur'ani da fassarar shi gwargwanon yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya hore. Da haka dai wannan ita ce ƴar gajeriyar shimfiɗa kan wa'azi da za mu wa junanmu da dalilin sanya wannan karatu da mata. Muna fata kuma idan mun fara shi, mun fara shi ne har iyaka rayuwarmu. Insha Allahu duk shekara za mu zaɓi wasu ayoyi ko mu zaɓi wasu surori, ya zamanto muna fassara su ga mata domin ɗaukan ilimi kai tsaye, domin kuma warware waɗansu abubuwa da suka shafe su a cikin rayuwarsu ta addini. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mana albarka cikin wannan karatu. Allah ya sa da mu da su niyoyinmu za su kyautata, ya zamanto muna yi don Allah, don neman kusaci da Allah da kuma neman yardar Allah Maɗaukakin Sarki a cikin wannan karatu. Kamar yadda muka ce, za mu fara ne da Suratul Mujadila. Bisa al'ada idan za a fara karatun Alƙur'ani ko tafsirin shi, ana farawa ne da Suratul Fatiha. To na ga cewa da yawa masu zuwa maratun Islamiyya sun saurari Suratul Fatiha ɗin da hukunce-hukuncenta da abin da ke cikinta da bayanan malamai, da aka wannan kai tsaye muka zaɓi cewa mu fara da Suratul Mujadala, sai ya zamanto da ita za mu fara. Kafin faɗin abin da ke cikin sura, zan ba wa Allah rahma dama ya ja mana ko da aya ɗaya ce, sai kuma mu ji abin da za mu tsinta a cikin sura ɗin. Na'am.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah ya bude surar ne da harfin tahqiq, harafi da yake tabbatar da faruwar abu, harafin qadi, tabbas, hakika. Malame suka ce Allah madaukakin sarki na bude alqur'ani ta hanyoyi ne guda goma. Daya daga cikin hanyoyi guda goma da Allah ke bude surorin alqur'ani akwai harfin tahqiq, tabbas. So anan sai Allah madaukakin sarki ya bude da irin wannan harafi din. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Qad tabbas sami'a Allahu, Allah ya ji ya saurara. Qawla allati, fadin wannan wacce take tujadiluka fi zawjiha, ta naimaka jayayya a cikin al'amarin mijinta, abin da ya faru tsakaninta da mijinta, abin da ya gitta tsakaninta da mijinta, rigimar da ta taso tsakanin su da shi, ta yi maka jayayya. Wa tashtaki ila Allah, tana mai kai kuka zuwa ga Allah. Ta yi jayayya cikin lamarin, ta kai kukanta zuwa ga Allah, Allah ya duba al'amarinta. Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah kuma yana jin muhawararku, Allah yana jin musayar zancenku. Ka fada ta fada, ka fada ta fada, ka fada ta fada, wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha, tabbas shi Allah sami'un, mai cikakken ji ne, ba wani sauti da zai iya buya ma Allah madaukakin sarki. Basirun, kuma Allah mai gani ne. Abinda aka rufe ayar da shi inna Allaha sami'un basir, yana magana akan ihata ta ilimin Allah. Duk abin da zai faru to Allah ya gan shi kuma ya ji shi, yana da cikakken ilimi akan shi. Yasa zamu tada di yawancin ayoyi da zamu karanta a ciki suna magana ne akan ilimin Allah a farko, ko kuma ilimin Allah a ƙarshen ayar idan an kawo ta, wanda ita ce fassara ta gurguje kafin abin da zamu tsinta cikin ayoyi. Da farko nace ita wannan sura ana yi mata suna suratul mujadala, ko kuma suratul mujadila, ko aiwa dal fatha, ko aiwa dal kasra. Idan ai mai fataha mujadala, ita ce jayayya ko musayar magana tsakanin wani da wani, ita ce ake kiranta mujadala. Wannan ya fada, wannan ma ya fada. Idan an mata musa bu kasara, suratul mujadila, surar mai jayayya, an sa mata suna ne saboda ita matar da ta yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka surar sukutum da guda ta alqurani sai aka ce surar ta ce suratul mujadila, surar wadda ta yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan mata da ta yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai suka ce ita ce ake ce mata Khawla bintu Tha'laba. Khawlatu bintu Tha'laba. Kaga duk ƴan uwa mata kamar babu komai a tare da su, ko na biro ko na takarda, kuma an ce tafsirin nasu ne, kuma abin da muke da bukata ba iya sauraro ba. Watakil ɗan ilimummuka da za mu ke badarwa nan da can a cikin tafsirin, idan muka ga watakil zama na ƙarshe a cikin Ramadan, da su za mu tattara mu wa ƴan uwa mata jarabawa da su. Da haka inda dama wata kyauta da za a bada na masu sauraron karatu, masu fahimtar karatu, sai ya zamanta wanda suke jotin ko suke ɗaukan waɗansu ilimummuka su ne za su dace da wannan abin insha Allahu ta'ala. Da haka wannan wata zaburarwa ce a bayan ikhlasi da muke da akwai na halattar wannan karatu din. Ita wannan mata ana ce mata Khawla bintu Tha'laba, ɗaya daga cikin maganganu da yake ita ce kuma shahararriyar magana. Wasu malaman suka ce a'a ba sunan babanta ba Tha'laba, sunan babanta Hakim. Don haka ana ce mata Khawlatu bintu Hakim, Khawlatu ar Hakim. Wasu kuma suka ce a'a hatta Khawla din ba sunanta bane, sunanta Jamila. Sai zama to kenan Jamilatu bintu Tha'laba ko Jamilatu bintu Hakim, abu sa sabanin da ake da akwai. Amma ingantacciyar magana, abin da yafi shahara, abin da yafi samun goyen bayan wani nassi, shine Khawlatu bintu Tha'laba, ana kiranta Khawla bintu Tha'laba. Khawla wata kil shine sunan da Bahaushe ke ce masa Haule, ko ba shi bane ba, Bahaushe yana da Haule ko, to sunan Khawlatu bintu Tha'laba shine Bahaushe ya karya daidai da abin da zai ji dadi sai ke ce masa Haule. To amma asalin sunan na Larabawa shine Khawlatu bintu Tha'laba. Ita wannan mata Khawlatu bintu Tha'laba abinda muka ce yafi zama ingantacciyar magana sunan ta Khawla shine wata rana Umar dan Khattab ya dauko taron jama'a an fita wata fita kuma a yari ne convoy ne sosai da dawakai da abubuwan hawa da masu tafiya a kafa ya zo daidai wani guri sai aka ga wata tsohuwa wata mata da girma ya kamata ta tsaye da Umar dan Khattab tana magana da Umar din da ta je sun kuyo gurin ta sai take ce masa qad kunta tud'a umayran karka manta akwai lokacin da ake kiranka Umayru ma'ana dan karamin Umar lokacin kana mitsitsin yaro a lokacin ana ce maka dan yaro kenan abinda take nufi qad kunta tud'a umayran thumma qila laka Umaru da ka girma sai ake ce maka Umar bayan ka girma ana ce maka Umar sai kuma aka zo ake ce da kai Amirul Mu'minina Allah ya kara ma wata alfarma a bayan girmanka ake kiranka da Amirul Mu'minina sai ta ce mashi fattaqillaha ya Umar Umar ka ji tsoron Allah fa innahu man ayqana bil mauti khafa al faut domin duk wanda ya tabbata ya yadda cewa akwai mutuwa to je ji tsoron a dauke shi ba tare da ya shirya ba dan haka ka ji tsoron Allah ya zamanto kai taka tsantsan wa man ayqana bil hisab khafa al azab wanda ya samu yaqini a zuciyarsa Allah zai yi hisabi a ranar gobe alkiyama za a duba ayyukanmu za a yi hisabin ayyukanmu wannan zai ji tsoron azabar Allah madaukakin sarki dan ko duk wanda aka yi mai azaba ko aka mai hisabi aka tadda aikin bai da kima to za a mai azaba wa huwa waqifun yasma'u kalamaha lokacin da wannan matar take wa'azi take jan hankalin Umar take gaya mai maganganu yayi shiru ya nutsu bai ce mata ufan ba har sai da ta kare maganar ta sannan Umar dan Khattab sai ya ja sai mutane suka ce ya Umar ya mutane ana tafiya dukkanin gari kusan yana bayanka convoy na gwamna ko na shugaban kasa wata tsohuwa ta tsaya ka kwaya daya ka tsaya ka saurare ta tun daga farkon lokaci har ƙarshe ba tare da ka kosa ka gajiya ba sai ce musu wannan ita ce Khawlatu bintu Tha'laba ita ce Khawlatu al-Tha'laba wanda Allah ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ce to matar da Allah ya saurari batunta ya saurari zancenta yace waye Umar dan Khattab da ba zai saurari maganar ta ba da haka yace na rantse da Allah da za ta tsaye da ni tun daga farkon yini har zuwa karshen sa yace wallahi ba zan gaji ba kuma wallahi ba zan batta ba abinda zai iya sawa kawai na kauce shine idan lokacin sallah yayi in yi sallah in gabatar da ita dan haƙi ne na Allah sannan in dawo in ci gaba da sauraron ta wannan daga cikin alfarma da mata suka samu a ƙarƙashin shari'ar musulunci wani lokacin akan zuga mata a ce an kwace haƙoƙin su an wulakanta su an kulle su cikin gidaje ba su da alfarma ba su da kima ba su da daraja so daga cikin daraja ɗaya da muka fara da karatu da ita muka fara tsinta a yau shine yau ga mace kwaya ɗaya an rubuta an gaya wa duniya sama da shekara 1000 kuma har Allah tashi alkiyama tana nan ga wata mace kwaya ɗaya Allah kadai ya saurari maganarta kuma maganar sun yi musaya ne tsakanin annabin musulunci Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta fada ya fada har Allah ya sako da aya ce tabbas ya saurare ta haƙinta na biyu ga sarkin musulmi ta sake tsaye da shi dan yin wa'azi kuma bai motsa mata ba ya saurari batunta tun daga farko har ƙarshe wanda yau da wani shugaban ƙasa ne yana tafiya akan titi tsohuwa za ta zo tsallaka titi masu surutun nan na baya me su roko wannan da wata tsohuwa ce za ta tsallaka titi ta ga shugaban kasa a convoy ana jiniya da sojoji ta tsaya ta ce tana so ta tsaya da shugaban kasar kowace kasa ne zai matukar wahala a saurare ta a mulkin demokradiya ko a mulkin soja ko a mulkin sarakuna zai wahala a saurare ta ko a ce gwamna ko a ce shugaban karamar hukuma ashe kenan ita shari'ar musulunci a matayin tsana tsairan musulunci ba wuta wulakantar da mace ba bata tozarta mata ba bal ta saurare su ta ba su haƙin da ya kamata a ce an ba su qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha sami'a Allah ya ji nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace lokacin da khawlatu ta shigo za ta gabatar da kokenta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ni ina cikin daki su suna farkon daki tace na rantsa da Allah in naji wani bangare na zancanta wani bangaren bana ji in naji wani bangare na ansar da manzon Allah ke bata tace na rantsa da Allah bana jin wani bangare na ansar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ma'ana tana cikin dakin amma maganar bata gama daukanta yadda ya kamata ta dauka ba sai tace kawai sai ta ji qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai tace lalle Allah madaukakin sarki jin sayayal wace komai ba wani kara ko wani surutu ko hayaniya da zai hana Allah ya ji wani abu yace daga saman bakwai ya sako da aya yace shi kuma dukkanin maganganun yaji kuma ga hukunci zai bada akan waɗannan mujadala din qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha lalle Allah ya ji batun wacce take jayayya da kai akan al'amarin mujinka mujinta me ka wannan jayayyar tunda aka wace aka yi mana anan qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah me ya kawo mujadala din ini malamai suka ce ya rasulullah ya tazo take ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace mujina zahara minni ya mun zihari zihari kalma ce da miji ke fada idan yana so ya haramta mu'amala tsakaninsa da shi da matar shi idan an yi laifi an samu sabani an samu fada to maza kafin musulunci sukan fadi wata kalma da za su haramta mu'amala tsakaninsu da su da mazajinsu da su da matayensu wannan kalmar tana daukan matsayin saki kuma mace ba ta da yanci zai gaya mata cewa anti alayya ka zahari ummi ce a gurina kamar bayan babata take an kira shi zahar saboda shi ne abin da ake iya hawa to yana magana cewa kenan mu'amala ta miji da mata tsakanina da ni dake kamar irin mu'amala ce da take tsakanina da mahaifiyata yadda yake haramun a al'ada haramun a jahiliya namiji yayi mu'amala da mahaifiyar shi to suna so su karanta ko su kamanta haramcin yadda za su je mata sai su ce to matar su kamar mahaifiyar su take da haka tun daga wannan rana ba zai ƙara shiga ɗakin ta ba kuma sannan ba za a bata yanci ba ta fita ta sake wani auren ta aure wani mijin ta ji dadin rayuwarta kaga an jefa ta cikin wani hali kenan daga baya waɗanda suka yi sassauci sai suka maida shi idan an furta kalmar to ya zama to saki idan miji ya ga dama an ya rike ki sai ce to tafi ki je ki aure wannan miji wannan bayan ya azabtar da ke kin wahaltu kaga rayuwar akwai wahala da ta zo sai ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce akala shababi wannan mutumin ya cinye samartakata ya cinye ƴan matan sina tun ina ƴar karamar budurwa aka aura masa shi kamar da yake al'adar auren raki da yawa na mata da suke gaban mu galibin mata idan mazajinsu suka aure su zaka ga tunda ƴan matancin su suke shiga gidan majazansu wasu sai mutuwa ta raba sai ta tsufa ta yi tukuf ko mijin ya riga ta ko mijin ta riga shi to ita wannan tsautsayin bai faru ba sai da matar girman ya kama ta kusan ta je lokacin da za a daina sha'awarta sai mijinta ya mata irin wannan mu'amala din sai ta ce to manzo Allah ya gama cinye ƴan matanci na fa wa nasartu lahu batani na bude mai jikina hatta idza kabura sinni wa anqata waladi zahara minni, yace sai da yaga girma ya kama ni nayi kiba ina takawa da kyar, wannan ine al'adar mata idan sun girma. Dai da take faro tana tafiya, idan ta zai gidan miji tayi aure ta girma, sannu a hankali za ka ga ita ma ta zama babba da kiba da teba a jikinta. Tace sai da yaga girma ya kama ni, kuruciyar ta kare, ko nayi aure ba damar in aihu a gidan da naje. Sai tace zahara minni sayyamin zihari, tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali iyali ko wali iyal, kuma ina da iyali, ina da yara fa tare da shi. Sai tace kuma akwai rikici, akwai matsala, ni karfi na ya kare, banni da jari, banni da dubara, banni da sana'a, waɗannan ƙananan yaran. Sai tace in akhadtuhum ja'u, in ni na dauke su na taho da su gidanmu, ja'u, yunwa za ta kama su, ni banni da shi. Wata kil mahaifina tunda na tsufa, mahaifina ma ya tsufa, wa zai nemo abinci ya ba su? In a zamaninmu ne na yanzu, wa zai dauki dawainiyar makarantarsu? Wa zai dauki kayan makarantarsu? Wa zai dauki kayan sallarsu? Wa zai dauki maganinsu? Wa zai dauki kudin babur dinsu? Wa zai dauki kudi naira 10-20 da za a ke ba su suna zuwa makarantar Islamiya da makarantar boko, suna zuwa suna dawowa? Wannan lokacin da mata suke taro rigima a gidan mijinsu, ana magana, suna fada, ana mai da ba sa tunanin waɗannan abubuwa. Sai tace in akhasuhum ja'u, idan ni na dauki waɗannan yaran, wallahi sai sun wulakanta, ja'u, yunwa kama su za ta yi, babu. Wa in akhazahum da'u, idan kuma na bar su a gidan shi, ni na kama hanya na tafi gidanmu, yace kuma wallahi yaran hau sun sake lalacewa, sun balbalci. Dan watakil koda yana son kula da ƴaƴan, bai da lokacin da zai zauna a gidan daga hudowar rana zuwa fadawar rana, duk abin da za a yi, a yi a gabansa, kuma tabbatar an kula da su, an ba su mutunci, an kula da su, tace zai matukar wahala. Wannan matsalar ku ce mata, in na fada kun santa, duk wanda danta baya gidan ubanta, ko ita gidan da take ba ƴaƴanta bane, ta tabbatar mu'amalar da take wa ƴaƴan gidan ba irin wacce take wa ƴaƴan da ta haifa bane ba, sai an samu matsala. Sau da aikatar da yaro gidan mahaifin shi ne, amma idan ka bai ka same shi a kofar gidan a zaune yana kuka, an hana shi abinci, an aike shi kasuwa, an aike shi ATC, an aike shi dan ta noma, yaran gidan suna zaune a inuwa, ana zuba musu abinci, ana kara shi, yana ta zurga zurga a rana, ba a zauna da shi ba, barinta na a bashi abinci. Tace kaga kenan, koda uban su ya karba a matsayin uba, za su salwanta ne su lalace. Da haka tun suna kukan abinci, watakil sai su fara sata suna cin abinci, watakil su fara gidan bin mutane, gidan makwabta, ana aiken su, ana bautar da su, ana ba su abinci. Da haka madadin suna ƴaƴa sun dawo bayi. Da haka ita ce debate din da take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, koda an raba mu, koda an ce ya sake ni, to waya kuma al'amarin ƴaƴa na yake? A ba su su sangarce su lalace, ko kuma in tafi da su? Yunwa kuma ta addabe mu da ni da su. Tace dan haka a samar da wata mafita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu yadda za a yi, tunda ya miki zahari, kuma haka al'ada take, babu wani abu da za a yi. Tace manzon Allah, a duba al'amarin nan. Tace ya kare mun karfi fa, in ma na fito zawarci ba manema. Wannan na da gurin da kamata mata su rika kansu adalci. Akwai gurin da in ta fito zawarci ta san ta fito kenan har abada, sai dai da alawa da ridi da kantu da ango tofi da muhutai, ya irin waɗannan ƙananan sana'o'in su ne kaɗai za ta yi don ta riƙe kanta. To in ta kuskura ta taho da yara guda uku, yara guda huɗu, biyu ƴan mata za ta aurar da su, biyu samari za su tafi makaranta, ya za a yi kenan? Za a yi ragas. Yana kamata gurin da mata ya kamata su nutsu, gurin da bai kamata ba su riƙa taryo rigima idan an je kenan. Tace manzon Allah, ya gama cinye rayuwata, na gama bashi lokacina, na gama bashi baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya mun, ga kuma matsalar yara ya za a yi? Manzon Allah yana cewa ki haƙuri, ki haƙuri, ki haƙuri, ba yadda za a yi. Tana cewa manzon Allah dai a duba, sai ta ce da suka faɗi magana, ta faɗi magana, ta ce Allahumma inni ashku ilaika, Allah ina kawo kukana, Allah a magance mun wannan matsala ɗin. Allah, ko an yi ta a jahiliya ka yi shiru,
ko an yi ta a farkon musulunci kai shiru tace ni Allah ina kawo kuka na a magance mu matsalata daban ci wannan daga cikin gurin da ya kamata mutun ya san kanshi idan zai yi addu'a kuma ya ga wa Allah madaukakin sarki addu'a a halin da yake ciki wannan bata yi girman kai ba bata dauka ba ta isa bata dauka ba tana da bafita ta ga wa Allah hakikanin halin da take ciki tace Allahumma inni ashku ilaika Allah ina kawo kuka na gare ka nana Aisha tace fa ma bari hatta nazala jibrilu bi hadhihi alaya bata bar gurin ba bata bar daki nana Aisha ba har sai da Allah madaukakin sarki ta buro da malaika jibril da waraka akan wannan matsala din yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawararku yana jin musayar maganarku wannan ita ce dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din halin kunci halin damuwa da wannan matar ta shiga in ta rabu da gidan mijin akwai matsala in an batta an ce kar ta yi aure akwai matsala in ta tafi da yara gidansu akwai matsala in ta bar yara a gidansu akwai matsala kuma al'adar ba ta yi daidai ba da haka tace Allah ina kai kuka na zuwa gare ka tunda manzanka bai da magani Allah madaukakin sarki ka mana maganin wannan matsala din sai Allah ya saukar da cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawararku inna Allaha lalle shi Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne basirun mai gani ne wannan akwai manyan sifofi na Allah a cikin wannan ayar daga kuma cikin aqidar da ya kamata mata musulmai su sa maza musulmai su sa shine lalle duk abin da muke aikatawa Allah na jin wannan al'amari din kuma duk abin da muke aikatawa yana ganin wannan al'amari din yadda Allah ya saurari waccan matar a lokacin to ke ma duk abin da zake fada a cikin ƙwaryar ɗakinki ko mijinki bai ji ba ko ƴaƴanki baki ji ba ko a waya ce kin shiga ban ɗaki kin buya ko kin shiga ƙwarya kin buya ko kin shiga kitchen kin buya kina da yaqini Allah yana jin wannan abin da kike fada in aikatawa kika yi a garinku ne ba a garinku bane ana ganinki ba a ganinki da wanda ya sanki ba wanda ya sanki kina da yaqini Allah madaukakin sarki yana gani inna Allaha sami'un basir to menene maganin da Allah ya saukar dangane da wannan vihari din idan mutun ya kamanta miji ko ya kamanta matar shi da mijinta yace kamar matsayin mahaifiyarsa take menene matsayi a wajen shari'a akwai magani akan wannan matsalar ko ba mu magani akan wannan matsala din a karamu kallah ba mu aya ta gaba Allah ya ce wallazina wadanda suke yuzahiruna minkum suna zihari cikin ku kowa ko musulmi kenan wannan matsala ce da aka saukar da ita a cikin musulmi kuma a cikin musulmi za ta yi aiki da haka duk wani namiji musulmi wallazina yuzahiruna minkum wadanda suke zihari cikin ku minkum ku din musulmi min nisa'ihim daga matayansu shine namiji ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi wannan hine inda malaman fiqh suka yi ittifaki wani kuma zai iya kamanta ta da yar uwar shi wani ya kamanta da gwaggon shi wani ya kamanta da innar shi ittifakin malaman shine idan ya kamanta da mahaifiyarsa zihari ne matar ta haramtu gare shi har sai idan an yi abin da aya za ta ambata mana a gaba wanda shine halaccin zai dawo idan ya kamanta da yar uwar shi akwai haramci tsakanin mutum da yar uwar shi amma yana daukan zihari ko baya dauka wannan hine inda malamai suka samu sabani amma dai abin da suka karkata duk wata mata da ta haramta ga shi idan namiji ya kamanta ta da ƴar uwar shi to wannan abin yana zama sunan zihari da haka ne wasu malaman suke ganin azamanance boko da ake yi bai dace ba wani lokacin zaka ga mace tana ce da mijinta dadi ko in ta tahi kiran miji tana ce mashi dadi 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 matsayin uba kenan fa kai ne ubana kai ne ubana kai ne ubana su malami suka ce hadarin a gurin ta bai da yawa amma shi ya rama mata hini inda hadari din wani kuma sai ka ji ana ce mata sister yar uwa so idan ya ce mata yar uwa me yake nufi idan yana jin ta a jikinsa irin yadda yake jin yar uwarsa da suke uwa daya ko suke uba daya ko suke uwa daya uba daya to matsala ta take tasowa a ciki za a afka cikin matsala ba tare da an sani ba ba tare da an ankara ba ko da abin da yake nufi ba haramta wannan matar yake nufi ba da haka yana daga cikin lafuzan da ya kamata mu rinka zaba wajen addressing junanmu da junanmu ita mace dan ta gaya mata mace babu saki a hannunta da haka ko akwai hadari a magana ta babu wani hadari da zai faru babu abin da zai kawo tasgaro cikin aure amma namiji da in ya fada za a samu damuwa a cikin auren wannan shine ya kamata ya zamanto yana taka tsantsan Allah da yace wallazina yuzahiruna minkum wadanda suke zihari cikin ku min nisa'ihim ga matayansu ma hunna ummahatihim yace ba su bane iyayensu yanzu anan an goge babu yadda za a yi matar mutun ta zawo mahaifiyar shi wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim su din matayen nasu ba iyayensu bane dan haka kamanta miji ko kamanta mata da uwa wannan Allah ya ce ba daidai bane bai dacewa daga yau wani mai imani ya karunta matarsa da mahaifiyar shi sai Allah ya ce in annafiya ai ma ummahatuhum ba su da iyaye illa la'i waladnahum sai waɗanda suka tsugunna suka haife su da haka duk wani namiji a duniya bai da uwa sai wacce ta durƙusa ta haife shi wannan kamar ka'ida ce alqur'ani ya ajje mana in ummahatuhum illa la'i waladnahum ba su da iyaye sai wanda suka durƙusa suka haife su so ina tun bai mu a Hausance kanwar iyaye ko kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya ba muna dauka bane uwayenmu ne haka ne ko ba haka bane ba na to uwa sunan su kenan ko suna da wani sunan daban ko nake tambaya suna da wani sunan daban na'am iyaye ne amma ba mahaifa ba ko da haka shi yasa musulunci da larabci kowa ya masa sunansa a matsayin sunansa kuma yana daga gurin da aka jarraba annabi Adam alaihi salam da shi da mala'iku wataƙil mala'iku sun san sunayen abubuwa a dunkule amma komai filla-filla a raba to wannan alfarma ce da aka fara sanar da annabi Adam alaihi salam so mu ma a matsayinmu na mutane daga cikin alfarma a cikin rayuwarmu shine mu riƙa ƙoƙari muna sanin komai da sunansa yadda ya dace yanzu anan da Allah ya gaya mana in ummahatuhum illa la'i waladnahum ba su da iyaye sai waɗanda suka durƙusa suka haife su to duk wata uwa da bata durƙusa ta haife mu ba ya kamata a ce sunanta daban kuma ya kamata a ce akwai abin da ake kiranta daban shi yasa musulunci bai bari ba asalin Bahaushe samfarera shi ma bai bari ba dan haka kanwar uwa koyar uwa sai musulunci ya kira su da khala yar uba ko kanan uba ko kanwar uba sai mada musulunci ya kira su da amma dai inda kaji amma to ana nufin ya ko kanwar uba dai inda kaji khala ana nufin ya ko kanwar uwa kaga musulunci ya da koda kuna ce musu uwaye amma a matsayin uwa a matsayin khala ana ce mata uwa amma a matsayin me a matsayin amma an san ba ita ce ta durƙusa ta haife mutum ba kuma a gurin Bahaushe ma yana da inna yana da goggo ko inna ita ce wadda suke da alaka da mahaifiyar mutum ko ya ko kanwa gogo ita ce wacce take da alaka da mahaifin mutum ko yassa ko kanwasa kenan bawa kowane abu sunan sa yadda ya dace shi ma bangaren ilimi ne bangaren alfarma ne kamar yadda aka ba babanmu annabi adam wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin da aka yace in ummahatuhum illa la'i waladnahum ba su da iyaye face waɗannan da suka haife su wa innahum su mazajan da suke kamanta matayensu da iyayensu la yaquluna munkaran min alqawli suna fadin abin kyama ne min alqawli da furici wannan magana da suke fada mummunar magana ce wannan maganar tayi muni ba ladabi a cikin ta malamai suka ce abin da yasa aka haramta zihari koda an yi shi akwai haramci akwai zinubi koda mutum zai yi kafarar wacce to zinubi ne saboda Allah ya kira shi annan munkaran wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli lalle suna fadin abin da yake abin kyama ne abin ki ne min alqawli na furici wa zuran kuma suna fadin abin da yake ƙarya ne zur shine ƙarya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya fadi wasu abubuwa guda uku wadanda yake haramun ne yana kwance yake fadan na farko yake fadan na biyu da yazo na uku wa kana mutaki'an fajalasa da yana kishin gide saboda girman magana sai ya tafi ya zauna sai ya ce wa qawlu zuri wa shahadatu zuri da magana ta ƙarya da shaida ta ƙarya ba ka nan akai saboda ki goyi bayan kawarki kina ba ki ce eh ko ai haka akai mana dama aka ce kaza aka sai ta tafi ya dora wannan maganar mummunar magana ce a wajen Allah madaukakin sarki ba a so ko kina so ki hada abokiyar zaman ki da mai gidanki ki kiro wata magana da bakka nan rabi kika jiyo baki jiyo rabi baki karasa rabin ki kai labari a haka akwai matsala wannan mummunan laifi ne da Allah madaukakin sarki bai so ko kina so ki hada da da uba ki hada abin da kika sani da baki sani ba qaulul zur ita ma mummunar magana ce to namiji ma ya dauki matarsa ya maida ta uwarsa wannan ƙarya ce a cikin zanci ta ina mata za ta koma uwa yasa ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura lalle suna fadin abin da yake shari'a ba ta san shi ba Allah bai yadda da shi ba min alqawl na furici wa zuran kuma ƙarya ce wannan maganar ta su wa inna allaha tabbas Allah madaukakin sarki la'afun mai afuwa ne me ake nufi da afuwa wannan laifin da kika yi an kurta a littafi an rubuta shi a matsayin laifi idan kin yarda kin yi laifi kin yi istighfari kin tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah zai shafe shi kamar yadda balarabe yake cewa afatir rihu al-athara iska ta rufe sawu lokacin da muke tahowa wajen karatu kusan duk inda muka taka wanda zai biyo bamu zai rika ganin sawu an bi nan amma sannu a hankali iska tana kadawa ta kawo kura ta kawo kara ta kawo kura ta kawo kara sai ka nemi sawun karasa sai balarabe ce afatir rihul athara iska ta rufe sawu to kenan mu ma wannan abin an kurta a littafin mu cewa mun zo da babban laifi mun zo da babban kuskure idan muka gane mun yi kuskure mun tuba zuwa ga Allah sai Allah ya ce wa inna allaha la'afuwun Allah mai shafewa ne ya rufe to idan Allah ya shafe ya rufe anan zai kama mu da shi a lahira zai bincike mu sai kuma ya ce wa inna allaha la'afuwun ghafur kuma Allah mai gafara ne Allah zai yafe laifin kamar ba a yi ba in muka je lahira wannan kuskuren Allah zai bada shi kamar ba a yi ba so waɗanda suka faɗi irin wannan kalmomin ga matayensu suka danganta su da iyayensu suka ce kamar mahaifansu ne suka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki suka gane sun yi kuskure idan suna so su dawo su yi mu'amala da mazajensu da matayensu kamar yadda wannan matar take so a duba al'amarinta a maida ta su yi mu'amala da mijinta ta zauna a gidanta ta yi ɗawainiya da 'ya'yanta wannan menene maganinta menene abin da za a yi na hukunci ta dawo ta zauna da iyaye da mijinta su fahimci juna tunda na gaya muku cewa ita kukanta fakarta tafi gidansu in ta tafi gidansu ya za a yi da 'ya'yanta in ta tafi da ƴaƴan an ce kwashi akwai matsala in an ce baki da kudi basu akwai matsala dan haka to ya za a magance matsalar akalli dukkanin bangarorin tunda ya cinye mun yarin tata to kar a bar hiya saka ni so wannan mata ya kamata su dauki wannan ladabin kar baki zauna da namiji tun kin gama secondary school ko kan gima secondary school kira junior aji 1 2 3 an cire ki an aurawa mutum kuma yadda kuka zauna da hin shekara 20 da wani abu wata kili ya zama kasurgumin dan siyasa ko kasurgumin dan kasuwa ko hamshaki mai kudi ya cika dakunan sa kuma he ga kete kika fi kowa tsufa he ya zungure ce yake tafi gidanku he kika tafi kin daga masa daki guda daya kin wa kanki adalci ko baki ba na'am ko nake tambaya kin wa kanki adalci ko baki ba na'am baki wa kanki adalci ba ko tunda baki wa kanki adalci ba duk ran da kika ga na da ginan miji kin bahi rayuwarki kin bahi lokacinki kin samar masa da yara kin samar mai da kwanciyar hankali tun kina kuruci har girma ya kama ki idan ya girma ki kaga kansa yana rawa ki rawa ki zauna da hiki ce kai sai ni fa wannan gidan fa na higo in ma kana wata karkarwar saki to banda ni duk wanda zaka saka a cikin matanka karka kala lissafa da ni kar ma ka ba waje na san ni da kai ba saki rayuwata ta kace ka cinye ta dan haka koda na ci kudin aiki kuma zan ci kudin retire dan haka babu saki ki karanta masa a karance babu wani abu da zai faru na saki ke tsakanin ke da shi wannan ita ce magana ta gaskiya da gaskiya mata da yawa suna kuskure kuma dama mun ce amfanin karatun shine mu nuna ina matsalolin mu suke za mu magance wannan matsaloli din in kwai zaun zama to kin kare rayuwarki kin kare samartakarki baki san kowa ba sai mijinki baki san komai ba sai hannun mijinki kuma sai da karfinki ya kare wata kirkin fara doro wata kirkin fara bukatar sanda wata galin kika taka daga nan zuwa kofar arewa kin zauna kin huta in kin ji hayanki suna murza miki an yatsu sun yi zafi kowa zai zo aure ki wanda du ya gama da rayuwarki kuma ne zo dauki ya ci gaba da fama da jinya ai ba zai yiwu ba so idan kin san in kin koma gidan ku babanki ya tsufa kin zama jangoma babanki a kwance a helalle ba maslaha ki bace kenan idan girma ya kama ki ki tsokala a saka ki ko ki bada kofar a sake ki dar ai duk yadda zaki ga ya maka ni fa yanzu wata ce da babu yadda za a yi in bar gidanka in yi rayuwa ba sai a gidan ki babu yadda za a kawai ni din ni ci da haka in ana wasa to a kiyaye bakin rijiya can dai kananan yara ka je kai da su in saki ne yi a can in wasa ne yi a can in garaje ne yi a can ni da ni da kai rim da taya mutuka raba da haka wannan matar da ta kalla ta je ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sako da aya lalle tana bukatar ta zauna a gidan mijinta tana da bukatar wannan haramcin a ciki tana da bukatar a hukunta mijinta amma ba a kanta ba muna bari kenan wani ya je yayi laifi sai mu dauki hukuncin a hukunta mu dan haka Allah wadannan hukuncin a hukunta wanda yayi laifi ni a bar ni in zauna abin da yake mun maslaha sai Allah ya fada ga yadda za a warware matsalar a koma a cire rayuwa yadda ya kamata na'am malam ya karanto ayar da zata bamu bayanin yadda za a warware irin wannan matsalar da ta faru na kuma leka waya na ga muna da 11 yanzu da minti 22 wanda mun dauka ne insha Allah zamu ke fara karatu karfe 10 muna tsayawa karfe 10:11 dan haka bayanin matakan da za a bi a warware matsalar da take faruwa tsakanin miji da mata idan wannan al'amarin ya gitta sai mu ji shi a gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu tunda mun ce litinin a talata da laraba sune ranakun da zamu ke wannan karatu din da haka zamu takaito anan goben insha Allah sai mu sake karanta ayar mu ji menene hukuncen da take ciki waɗannan matakai ake bi a warware da kuma menene hukuncin da wanda zai tsokalo shari'ar Ubangiji a ce masa yi kaza kuma yake aikatawa sai mu ji su a gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu
kuma dama yau kamar fari ne mun san sanarwa da yawa bata kai zuwa ga ƴan uwa ba da haka waɗanda za su iya sanar da abokan arzikin su abokan neman tsiran su a iya sanar da su cewa dai akwai karatun na mata da za a rinka yi a dukkanin talata da laraba ta cikin watan ramadana a isar da su dan ya zamanto alherin ya game ƴan uwa mata da yawa Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka saurara abin da muka faɗa ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ubangiji arzuta mu da ikhlasi Allah ba mu zaman lafiya a kasashen mu Allah ba mu zaman lafiya a cikin gidajen mu Allah ya daidaita tsakanin mu da mazajen mu mata kuma Allah ya daidaita tsakanin su da mazajen su mazan kuma Allah ya daidaita tsakanin su da matayen su Allah ya bada zaman lafiya cikin gidajen mu Allah ya bada fahimtar juna Allah ya ba mu fahimtar juna Allah ya dawamar da soyayya da mutunta juna da karrama juna a cikin gidajen mu Allah matsalolin da suke kawo karerewar gidajen mu da saki da lalacewar zamantakewa ubangiji Allah ka magance mana su Allah ka taimake mu akan tarbiyar yaran mu Allah yaran mu da ka ba mu amana ka taimake mu wajen rukun wannan amana da tarbiyar su da kula da hakokin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ba mu dacewa